Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci. Anita Kabir Isa ce tare da Ibrahim Fa'al Masi Garba da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Alhamis, 1 ga watan Afrilun 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, ga Ibrahim da kanin labarai.
To Hanifa, masu zanga-zangar nuna rashin yadda da juyin mulkin da sojoji suka yi a kasar Myanmar sun kona wani kwatance na kundin tsarin mulkin kasar a yau din nan Alhamis. A wani rahoton su na haɗin gwiwa, hukumar lafiya ta duniya WHO da kasar China sun ce abu ne mai matuƙar wuya a ce cutar COVID-19 ta kubuce ne daga wani ɗakin bincike a kasar ta China. Sannan an kashe mutane hudu ciki har da wani ɗan yaro jiya Laraba a wasu harbe-harben da aka yi a wani ofis a kudancin California.
Kanin labarun kenan. A cikin rahotanninmu kuma, za a ji halin da ake ciki bayan hatsarin da wani jirgin yakin sojin Najeriya ya yi. Za kuma a ji cewa wasu manoma a Najeriya suna ci gaba da kokawa akan yadda matsalar tsaro take gurgunta noman abinci.
Saboda kowa na tsoro ya sayi gona, a zo a kama shi a ce sai ya bada abin da bai da shi ko kuma a halbe shi.
Daga yankin kudu maso gabashin Najeriya kuma, ƴan sanda sun yi ƙarin haske game da wasu hare-hare da ake zargin wasu makiyaya da aikatawa. Kamar kowace ranar Alhamis, yau ma Hauwa Umar na tafe da shirin lafiya uwarji, amma yanzu bari mu fara da jin labaran duniya kashi na farko.
To assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Masu zanga-zangar nuna rashin yadda da juyin mulkin da sojoji suka yi a Myanmar sun kona wani kwatance na kundin tsarin mulkin kasar a yau din nan Alhamis. A daidai lokacin da 'yan majalisar dokokin kasar da aka rusa ke shelar kafa wata sabuwar gwamnatin farar hula kishiyar ta sojojin. Gwamnatin da za ta jada ta sojojin, wadda ake kira kwamitin wakiltar Pyeongdungsu Hultua CRPH a takaice, ta kunshi mambobin jam'iyyar su hamɓarerriyar shugaba Ansa Suci ta NLD, waɗanda aka zaɓa a watan Nuwamban bara amma aka hana su mukamansu bayan da sojoji suka tsare Ansa Suci, suka kuma maye gwamnatin farar hular da tasu a ranar 1 ga watan Fabrairu. CRPH din ta kuma bayar da sanarwar bullo da wani sabon kundin tsarin mulkin ƙasa wanda zai maye gurbin wanda sojoji suka rubuta a shekara ta 2008, wanda ya kai ga maido da demokaradiyya a Myanmar bayan tsawon shekaru 50. Amma kuma tare da ci gaba da barin sojoji suna tasiri a gwamnatin farar hular. A wani rahoton su na haɗin gwiwa, hukumar lafiya ta duniya WHO da ƙasar China sun ce abu ne mai matuƙar wuya a ce cutar COVID-19 ta kubuce ne daga wani ɗakin bincike na ƙasar China, duk kuwa da ƙara yaɗuwa da wannan hasashe ke yi tun bayan da wani babban jami'in lafiya na Amurka ya yi wani furuci mai nuna yiwuwar hakan. Rahoton hukumar ta WHO da aka daɗe ana daku, wanda ta fitar ranar Talata, ya ce hasashen kubucewar cutar daga ɗakin bincike shi ne mafi wuyar faruwa daga cikin hasashoshi hudu da tawagar bincike ta masanan ƙasa da ƙasa wadda ta je Wuhan da ƙasar China a farkon wannan shekarar ta duba a binciken da take yi kan asalin cutar ta corona. Masanan suna ganin zai fi yiwuwa a ce daga jemage ƙwayar cutar ta kama mutum, mai yiwuwa ta wajen wata dabba ta uku da ba a tabbatar ko wacce ce ba. Wannan matsayin ya sha bamban da na Robert Redfield, wanda shine shugaban cibiyar daƙile cututtuka masu yaɗo a Amurka ƙarƙashin shugaba Donald Trump. Redfield dai ya gaya ma kafar labarai ta CNN a makon jiya cewa ya yi imanin cewa cutar COVID-19 ta bulle ne daga wani ɗakin bincike a Wuhan, ko da yake ya jaddada cewa wannan ra'ayin nasa ne. An kashe mutane hudu har da wani ɗan yaro jiya Laraba a wasu harbe-harben da aka yi a wani ofis a kudancin California, inda mutum na biyar da kuma shi kansa wanda ya harbe-harben suka samu nanan raunuka a cewar 'yan sanda.
An jima kaɗan, Ibrahim zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan, bari mu kawo muku rahotonmu na farko. A daidai lokacin da ake zaman dakon bayanai kan ɓacewar jirgin sojin saman Najeriya samfurin Alpha Jet, Abokin aikin mu Sarfilu Hashim Gumel ya tattauna da wakilin mu Haruna Dauda dake Maiduguri, inda ya fara da tambayar sa wani hali ake ciki yanzu akan wannan batu.
Na'am Sarfilu, kamar yadda ba za ku rusa jin labari ba, a yammacin jiya ne da misalin karfe 5 da wasu ƴan mintuna aka samu labarin cewa akwai wani jirgin soja da ake kira Alpha Jet ya bace, wanda kuma aka neme shi ko sama ko kasa, ba a san inda ya shiga ba. To a halin yanzu dai babu wanda ya san inda wannan jirgi yake, babu kuma wanda ya san inda makoman wannan jirgi yake a halin yanzu. Amma bayanai da muke samu daga wajen hukumomin rundunar sojan sama da mun da cewa ana nan ana binciken inda wannan jirgi yake, ko ya samu wata matsala ne ba, a to abin da ya shafi bangaren inji ko kuma kakkado shi aka yi. Amma halin yanzu babu wanda ya san musabbabin bace wannan jirgin a halin yanzu.
To Malam Haruna, yanzu haka akwai labarai da ke nuna cewa hafsan sojin sama yanzu haka yana Maiduguri. To ya aikin neman yake?
Na'am, gaskiya ne akwai wannan batu da mu muka samu cewa babban hafsan sojan sama na Najeriya da kuma wasu manyan hafsan sojojin sama suna nan suna batun binciken musabbabin bacewar wannan jirgi a halin yanzu. Amma har yanzu ba su imma manema labarai bayani game da musabbabin bacewar wannan jirgi ko kuma gano inda ma jirgin yake ba halin yanzu. Har yanzu ne muna jiran zamani mu ji musabbabin bacewar wannan jirgi daga wurin su.
To ga aikin neman da ake ta yi, jiragen sama ne suke yawo a sararin samani domin su duba su ga inda jirgin nan ya fado?
Na'am, ka san abinda mutum zai iya fayyacewa ba kenan, duk da cewa jirgin sama ne kuma jirgin na mayakan sojan sama ne, ta iyawa su jiragen sama ne ke da neman inda makomar wannan jirgi yake a halin yanzu. Kuma kamar yadda aka sani a halin yanzu ana ci gaba da wannan yaki ne da ƴan ta'addan Boko Haram a wannan yanki da kuma wanda da ake cewa ISWAP a nan kudu-kudu zance arewacin Borno, wanda har yanzu suke kai irin wannan hare-hare. Amma ba za a iya ba da tabbacin cewa wannan jirgi ya fado musabbabin wannan hari da aka yi bane ko kuma akasarin haka. Babu dai wanda ya tabbatar da wannan face sai lokacin da su jami'an sojan Najeriya suka fitar da bayani. Amma a halin gaskiya shine an sha samun irin wannan hatsari na jirgin sama, wanda kuma su waɗannan mayaga kan fito su nuna cewa su suka yi sanadiyar irin faduwar wannan jirgi, wanda sabanin aka yi a halin yanzu.
To Malam Haruna, mun gode kwarai da gaske, sai a ci gaba da saka ido domin kawo masu sauraro bayanan abin da suke faruwa da zarar sun faru. Mun gode.
To ni ma na gode kwarai da gaske, a yi aiki lafiya.
A gaida Haruna, kada a shagala, ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sannan kuma za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo na Facebook da Twitter da Instagram. Ga Ibrahim da ci gaban labaran duniya.
Hanifa, ruwa ya ci wasu mata biyu da yara uku bayan da wani jirgin ruwa da ke dauke da dambun bakin haure masu niyyar zuwa Turai ya tuntsire daura da gabar Libya, a cewar wata majiyar Majalisar Dinkin Duniya jiya Laraba. Wannan ne hatsarin jirgin ruwa na baya-bayan nan da ya rutsa da bakin haure masu niyyar zuwa Turai neman makoma mai kyau. Safa Misili, mai magana da yawun hukumar kula da masu kaura ta kasa da kasa, ta ce al'amarin ya faru ne da daren ranar Talata. Wani jirgin su da dogarawan tsaron gaba na Libya sun yi kokarin ceto 77 daga cikin bakin hauren suka kai su gaba, a cewar ta. An tsare bakin haure kimanin 400 da daren ranar Talata a Libya, aka kuma kai su inda ake tsare bakin haure a wannan kasa ta arewacin Afirka, a cewar Misali. Gwamnatin kasar Filifino ta faɗi jiya Laraba cewa an hango wasu jiragen ruwan China sama da 250, waɗanda ta yi imanin cewa wasu masu gwagwarmaya da makami ne ke harkoki da su, daura da tsibirai 6 da kasar ta Filifino ke ikirarin nata ne a tekun kudancin China da ake takaddama a kai. Sannan ta yi kira ga China da ta gaggauta kawar da su. Tare waɗannan jiragen ruwa masu ɗauke da tutar China tare da wasu jiragen sojojin ruwan China 4 a wani sansanin da ke tsibirin da China ta gina na haɗari ga sufurin ruwa, kuma zai yi lahani ga sauran halittun ruwa, baya kuma ga yin barazana ga tsayuwar ƙasar Filifino, a cewar wata hukuma mai sa ido kan takaddamar da ake yi a waɗannan ruwayen. China dai ta yi watsi da bayyana fushinta da Filifino ta yi a diflomasiyance, da kuma kiran da sakataren tsaron kasar Philippines yayi sama da mako guda cewa ya kamata wasu jiragen ruwan China kimanin 200 su bar yankin ruwan Hudson bisa ga hujjar cewa wurin mallakinta ne kuma jiragen ruwan ta din sun fake ne kawai a wurin saboda wani mummunan yanayi a cikin teku.
A gaida Ibrahim da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar taskar rahotanninmu. Wannan karan ma a Najeriya inda wakilinmu Muhammad Nasir ya shaida mana cewa manoma a yankin Sokoto suna ci gaba da kokawa akan yadda matsalar tsaro take sabatta noman abinci.
Sau da yawa gwamnatoci a Najeriya ke kaddamar da shirarruwa na taimakawa manoma da men ba su ƙwarin gwiwa da kofa ga noman abinci. Duk da yake wasu manoman sukan yi korafin cewa wani lokaci ba dukkanin manoman gaskiya ne ke samun tallafin ba.
Sunana Alhaji Lawai Yaro. Gwamnati ta hito da abubuwan da ya kamata a yi manoma su samu sauki. Wasu tsiraru sukan anshi abun kuma su tarba abun yana yin karanci a wurin manoma.
Sunan Mallamin Alhassan Sa'idu. Wasu waɗanda sun ka rubuta don rubuta da su ake yi. Wanda duk ya rubuta Allah ya sa ya dace ana ba shi iri da magani da abin feshi da sauransu.
Gwamnatin Sokoto da ke arewacin Najeriya ta kaddamar da shirin bayar da tallafin noman rani inda ta samar da iraruwan shinkafa da takin zamani da magungunan kashe kwari da dai sauran kayan noma domin saidawa manoma cikin rahusa. Muhammadu Arzika Tureta shine kwamishinan albarkatun noma na jihar.
Lura da cewa kashi 80 cikin 100 na al'ummar jihar Sokoto manoma ne. Ayyukan noma da kiwo don samun abinci isasshe da kudin shiga da fita. Gwamnati ke bayar da dukkan taimako, dukkan tallafi musamman a iraruwa daban-daban da kuke gani nan gaban mu. Gwamnatin jihar Sokoto don rabawa mutane musamman manoma musamman shinkafa don ganin cewa jama'ar Sokoto sun amfana da wannan gwamnati. Kowa an ka ba tabbata da ya amfani da zuwa gwamnati.
To sai dai manoma musamman a yankin gabashin Sokoto yankin da ya shahara ga noman rani da damina wanda kuma ke fama da matsalar ayyukan 'yan bindiga sun ce samar da tsaro a yankin shine abu na farko da suke bukata kafin tallafin noman.
Sunana Ibrahim Umar Gwarayo. Aikin noma to gaskiya mu yanzu dai gwamnati inda ya taimaka wa manoma za ta yi na kasar gore da gabatar su kuma da gaba dai abin da ya kamata a yi a fara dan mun tsaro ta kwal sannan an ka dan mun tsaro sannan mu duka ga noma dan kaga ko sore mutane ana gonaki suna aiki sai gashi an ka zo ma'aikatan ma wanda aka dauka ga aiki to an dauka ana ta yankewa gaban zagaye masu na ayyuka din sun kai hasara wani gona kuma aka hasara rayuka an baka taki an baka komi an baka na noma bakar tsari ga rayuwarka to ina zaka yin dadin noma.
Sunana Alhaji Sa'adu Muhammad kuma ni mutum raka ne. Abin da muka zo bukata bayan wannan talayi da ita gwamnati ta yi muna godiya dan ni gare ka fito wannan magana ta talayin amma dai babban abin da muka yi bukata shine magana tsaro. Idan ban da rashin tsaro to gaskiya da an ce haka mutanen da ke cikin birni masu arziki suna son suka jari a kai gona a yanki to ba za su iya ba saboda kowa yana tsoron ya kai gona a zo a kame shi a ce sai ya bada abin da bai da shi. Ko kuma a halbishi.
Masu lura da al'amura da yana ganin cewa muddin ba magance matsalolin ayyukan ta'addanci aka yi ba musamman a yankunan karkara ta yadda manoma za su samu kwanciyar hankalin yin noma to gurin wadatuwa da abinci zai ci gaba da zama tamkar mafarki duk da kuma kudin kuɗaɗe da hukumomi ke kashewa ga sashen noman. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
To a gaida Muhammad, wakilinmu a yankin kudancin kasar Alphonsus Okoroigwe ya shaida mana cewa a jihar Ebonyi, 'yan sanda sun yi ƙarin haske game da wasu hare-hare da ake zargin wasu makiyaya da kaiwa.
'Yan sanda a jihar Ebonyi sun yi ƙarin haske akan hare-haren da wasu waɗanda ake zargin Fulani makiyaya suka kai wasu garuruwan da ke ƙaramar hukumar Ishelu a daren Litinin da ta gabata, inda rayuka suka salwanta. Sai dai yanzu kura ta lafa a garuruwan da masifar ta shafa, in ji kakakin rundunar 'yan sandan jihar DSP Loved Order. Ta ce komai ya lafa kuma an ƙarfafa tsaro a wuraren. Za mu kuma tabbatar da cewa an kama kuma an hukunta duk waɗanda ke da hannu a wannan aika-aikar. Mutum shida ne aka kashe. kuma raunata mutum bakwai yanzu suna asibiti suna karbar magani. Haka zalika gwamnatin jihar ta ce an maido da zaman lafiya karamar hukumar Ishelu, kamar yadda Mr. Emmanuel Uzo mai magana da yawun gwamnan jihar Engineer Dev Umahi ya sheda wa sashen Hausa na muryar Amurka.
The governor was there yesterday, actually directed the facultates to fish out the killers.
Ya ce gwamna ya ziyarci wurin jiya, ya riga umurci ma'aikatan tsaro su zakulo makashan, kuma an tura jami'an tsaro da dama a wuraren. Yanzu komai alafa kuma an samu zaman lafiya. Yanzu kungiyar rajin kare haƙƙin bil'adama ta International Society for Civil Liberties and Rule of Law ta kamanta ziyarar da gwamna Dev Umahi ya kai wuraren da al'amarin ya shafa ranar Talata da ihu bayan hari, da kuma zarginsa da yin siyasa da rikicin Fulani makiyaya da masu gari a faɗin jihar ba tare da fuskantar matsalar kai tsaye ba. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka daga Owerri, Nigeria.
Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger. Kuma ana iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Tun bayar bullar annobar cutar corona, mutane ke cikin halin tsoro da zulumi sakamakon yadda cutar ke saurin yaduwa a cikin al'umma. Musamman a Najeriya, akwai cututtuka da hukumomin lafiya ke tafaɗi tashin ganin an kawar da su, kamar zazzabin cizon sauro, zazzabin lasa da sauransu. Zazzabin cizon sauro dai ya zama kamar ruwan dare a Najeriya. To sai dai hukumomi da ke yaki da cutar da kuma hukumar lafiya ta duniya sun koka ga yadda mutane ke tsoro ko suka kauracewa zuwa asibiti sakamakon annobar cutar corona, wanda suka ce hakan zai iya kawo koma baya a yakin da kasar ke yi don kawar da zazzabin cizon sauro. Tare da ni a cikin shirin akwai kwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir da ke aiki a shahararren asibitin Nizamiye na kasar Turkiya da ke Abuja. Likita, barka da wannan lokaci.
Masu sauraron mu, barka da wannan lokaci.
Ta yaya ake gudanar da ayyuka a asibiti musamman ma a wannan yanayi da ake ciki na annobar cutar corona?
Wannan annoba hakika ta sa an samu bambanci akan yadda aka saba gudanar da harkokin asibiti. Kamar yanzu misali, a wurin mu idan ka shigo, abinda za a fara yi akwai wani bangare daga wajen asibitin kafin ka shiga cikin ginin asibitin, wanda za a gwada ka, a fara bincikawa, a tabbatar da cewar baka da ita wannan kwayar cutar corona kafin a baka ka shiga daga cikin asibitin. A wani lokacin idan ana zargin mutum da alamun cutar, to a nan wurin sai an gwada, an yi gwajin ta wannan cuta. Gwaji ne da ake yi cikin hanzari da ba a samu sakamako cikin minti 15 zuwa 20, to sai an gwada tukunna an tabbatar kafin a bari mutum ma ya shiga cikin asibitin. Wanda ko ka ga da duk babu wannan matsaloli, da ka zo kai tsaye za ka shiga cikin asibiti a tambaye ka wanda likita za ka gani, ko kuma ka tambaya a baka shawarar ga likitan da ya kamata ka gani, ka wuce kawai kai tsaye ka ga likita.
Ka ce tun a wajen asibitin ma akwai wasu abubuwa da ake gwadawa don a tabbatar da mutum ba shi da cutar corona. Shin akwai wani gwaji wanda nan take da in an gwada mutum zai iya nuna alamun cewa mutum yana dauke da cutar corona?
Na tsaye banda gwaje-gwajen da ake yi na zafin jikin mutum, idan aka yi mai tambayi kuma aka ga akwai tunanin cewa akwai hatsarin yana da wannan cuta, to ana irin wannan gwaji da ake a sa wannan da auduga a hanci a lakato a gwada wannan cuta a take a wurin. Idan ta nuna cewar mutum yana da ita, to ba shawara ya tafi inda bangaren da ya kamata su kula da corona din. Idan ku ba shi da ita, to sai a tura shi kuma ya je likitan da ya kamata ya gani.
Shin mutane ma na ziyarar zuwa asibiti domin duba lafiyarsu?
Duk da hakan ba laifi ana samun mutane suna zuwa din sai dai ba kamar da ba gaskiya ba kamar lokacin da ake ba annoma ba saboda yanzu tsoron tsoro ake ji kana tsoron kai karka je ka hadu da mai ita ka dauka ko kuma kai kana jin tsoron kar a je a ce ma kai kana da ita din saboda haka sai kasance mutane suna jin tsoron zuwa asibiti ma wannan lokacin
to musamman ma da kai maganan cewa mutane na tsoron zuwa asibiti hukumomi na yaki da zazzabin cizon sauro wanda kuma hakan ya sa mutane kamar yadda ka faɗa cewa mutane an dan ja baya ga zuwa asibiti da ake yi yaya kake ganin za a wayar da kan jama'a kan zuwa asibiti muhimmancin zuwa asibiti musamman ma ita wannan zazzabin cizon sauro cuta ce wadda ita ma take da illa kuma alamomin ta ma wasu alamomin kamar zafin jiki suna kamanceceniya da cutar corona yaya kake ganin hukumomi da kuma aikatan lafiya da likitoci za a wayar da kan jama'a kan muhimmancin zuwa asibiti musamman ma idan mutum yana fama da zazzabin cizon sauro
to da bukatar mutum ya fahimci cewar ita dai rashin lafiya ko wace inke da bukatar a gane ta kuma a dauki mataki ko corona ce ko kuma ba corona ba saboda kada mutum ya zauna ya kasance yayyo kanshi illa kuma yayyo wani shi illa misali a ce ma ka je asibiti kana da alamu wanda ake tunanin na corona ne sai aka bincika ba ita ba ce kaga kai zaka samu kwanciyar hankali da natsuwa to kuma idan aka tabbatar ita ce akalla za a dauki matakan da za a taimaka ma sannan kuma zaka dauki matakan da zaka kare wasu musamman idan kana da iyaye tsofaffi ko ƴan uwa na kusa wanda idan ka harbe su zai iya zama matsala saboda haka da bukatar mutane su gane cewa idan dai akwai rashin lafiya ko wace iri ce ko corona ko kuma zazzabin cizon sauro to mafi alkhairi shine a tabbatar da ita kuma a dauki maganin da ya kamata saboda sai mutum ya zauna gida tun ciwon bai tsananta ba kuma akai ga an samu wata matsala idan ba da matakin da ya kamata ba
likita kamar misali ma idan mutum yana zazzabin cizon sauro ya zauna a gida sakamakon tsoron kar a yaje asibiti a ce corona ne kamar wasu illoli ma za ta iya haifarwa da mutum
to illolin shine za a iya samun matsananciyar cutar zazzabin cizon sauro wanda zai iya fasa kwayoyin jinin ya kasance jinin shi ya yi karanci ko kuma idan yana da wata cutar misali idan jinin nan ya kasace kuma yana da wani ciwo kamar ciwon zuciya zai iya bata lamuran harkar zuciyar nan idan yana da hawan jini da ciwon nan da tsananin ciwon nan yana iya tabarbara ciwon hawan jinin idan yana da shiga shi ma zai iya tabarbara wannan sannan ita kanta zazzabin cizon sauron nan zai iya kwayoyin nan su shiga kwakwalwa a samu matsananciyar zazzabin cizon sauro sai kasance kenan an kai mutum asibitin a lokacin da ma baya bukatar a kai shi din shi din kan kanshi bai ma san halin da ake ciki ba sai dai a kai shi da kan kanshi ba zai iya zuwa to kaga an samu matsala kenan gara a ce lokacin da yake da karfin da zai dau mataki da kanshi yadda cikin kwanciyar hankali a dau matakin da ya kamata
tun bayar bullowar annobar cutar corona a likitoci da ma wato masu aikin lafiya asibiti suna ta gargadin cewa mutane kada su zo asibiti idan dai ba wai halin ya kai ko a mutu ko a yi rai ba to kuma mutane a Najeriya yadda suka dauki cutar zazzabin cizon sauro kamar ba cuta ce ma da aka saba da ita kamar za a iya kawai ko shan magani a gida ko wani abu makamancin haka to yadda hukumomin lafiya da kuma asibitoci da likitoci suke ta maganar idan dai ba halin mutuwa ko rai bane za a je asibiti shin hakan ya dace
a ina ga an samu matsala wurin isar da wannan sako ma'aikatan lafiya ba za su ba da shawara cewa mutum ya je asibiti a halin ko mutuwa ba ko kuma rai ko kai yake cewa mutu ko kai bai kamata ba abinda ya kamata waɗanda ya kamata a ba shawara su kauracewa asibiti musamman muna da cin sa al'adu na dubiya sai ka ga an kwantar da mutum ɗaya a asibiti amma duk dangi na kusa da nesa gaba ɗaya su ce dole sai sun zo asibiti sun duba shi to kaga wannan wata hanya ce da za a iya yaɗa annoban nan ta ƙara tabarbara saboda haka amma shi ga mara lafiya zai je asibiti kuma ko a wannan lokaci abinda ake idan aka gwada mutum aka tabbatar da yana da corona misali amma babu alamun cuta, to su ne ake ba su shawara cewa to su koma gida, a ba su shawarwarin abubuwan da za su duba yanayin numfashinsu, yanayin ɗan gwaje-gwaje na can to da sauransu da ake a gida, kuma a ba su lambar waya a ce idan ka ji jikinka ya canza to ka nemi taimako, ka kira wannan lamba. Ba wai ana nufin a ka zauna sai ka ji ba za ka iya tashi ba ko har ka kusan fita daga hayyacinka sannan ka kira, ba sakon da ma'aikatan lafiya ce bayarwa ba kenan, to amma dai an samu matsala wurin fitar da wannan sakon.
To likita, wato ita kanta hukumar lafiya ta duniya ta yi gargadin cewa annobar cutar corona na neman ya zama barazana a yakin da Najeriya take yi na kawar da zazzabin cizon sauro, wanda ta ce hakan zai iya kawo koma baya ma ga wasu wato nasarori da aka cimma wajen yaki da ita wannan zazzabi na cizon sauro. To me zaka ce game da haka?
Wannan tabbas haka ne. Na daidai su kansu ma'aikatan lafiya masu kula da lafiyar al'umma tun daga a gwamnatin cikin hankalin su kin ga ya rabu biyu, ga can babu wannan annoba saboda haka tunani da sauransu na cututtuka irin su malaria ne da sauran waɗancan cututtuka, to ba a gama da waɗannan ba sai kuma wannan annoba ta kullu, kin ga cewa za ta bari hankalin su ya zama an samu hankali ya rabu, sannan kuɗaɗen da ake kashewa a wurin kare waɗancan cututtuka irin su malaria kenan yanzu tun da an samu ƙarin wata matsala ta annoba, kenan kuɗin da ya kamata da za a tura su ya shiga wajen harkar kare wannan zazzabin cizon sauro ne wani daga cikin shi la'alla za a iya amfani da shi, kenan za a tura shi sai ya koma harkar ita corona nan. Sannan ko yawan ma'aikatan da ya kamata a ce suna kula da yadda za a shawo kan malaria nan, to kin ga yanzu dole za a raba ƙarfi kenan, wasu su je suna harkar yadda za a kare ta wannan annoba, waɗannan kuma wanda suka rage wanda sun rabu kenan daga cikin mutanen da ya kamata a ce suna kula ne ta yadda za a kare zazzabin cizon sauro. Sannan yanayin su kansu kasancewar wannan annoba ta zo kamfanonuwa da dama masu yin magunguna da sauransu, da yadda ake shigo da magungunan shi ma wannan annoba ta shafe shi, lokacin da aka rufe hanyoyin tafiye-tafiye kin ga kenan idan ba ka yi magunguna a kasar ka kamar na zazzabin cizon sauron zai kasance maganin ya yi karanci, har da sinadaran da ake gwaji da su a ɗakin bincike wanda idan ba ka yin su a kasar ka sai ka shigo da su daga wata ƙasa, wannan hana shiga da fici na ƙasashe ya kawo tsaiko da kuma matsala wurin yin su. Sannan manya-manyan kamfanonin maganin su kansu hankalinsu ya koma kan neman yadda za a samu magani na ita wannan annoba, kenan da kula da ce wasu malaria da sauransu tabbas ta rabu. To wannan da akan gwamnatance ma kenan da kuma ta hanyar kamfanoni da sauransu, to su kansu akan marasa lafiya an samu asarar ayyuka da dama, yadda zai kasance kenan kuɗin da ke hannun mutane wanda da koya ɗan ji ciwon kai zai duga asibiti yanzu zai kau da ido ne sai ya ji ba yadda zai yi sannan ya je asibitin, ba dan baya son ya je ba amma saboda ɗan abin da yake samu ya ragu ko babu shi ko kuma hidimomi sun ƙaru, saboda haka wannan annoba ta shafi hanyar da za a bi na maganin wannan zazzabin cizon sauro da wasu ma cututtuka kasanmu da kuma kasashe da dama a duniya.
A ganinka, wata hanya ya kamata hukumomin da suke wannan yaki da kawar da zazzabin cizon sauro su bi don cimma buri?
Kamar yadda ne bayanin cewa nan da za su samu matsala ta yanayin raguwar kuɗaɗen shiga da suke zuwa da su kansu kayan aiki, to waɗannan hukumomi da buƙatar su jawo hankalin gwamnatoci da kuma ƙungiyoyi masu zaman kansu wanda suke taimakawa su fahimci yadda tabarbarewa al'amuran nan suke da ƙaruwar barazanar nan ta wannan cututtuka da suke su kamar irin su zazzabin cizon sauron nan. Idan aka jawo hankalin waɗannan gwamnatoci da kuma masu zuba kuɗaɗe din nan, wala Allah za a ɗan samu ƙarin kuɗaɗe da kayan aiki da ake buƙata na yaƙar wannan cuta. Amma tabbas akwai matsala kuma tana shafar duk ɓangarorin.
To masha Allahu, masu tauraron mu a nan za mu da sa'aya a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato.
Dr. Lawan Musa Tahir.
Sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake mana fatan mu kasance lafiya. Kafin mu ƙarƙare, ga Ibrahim ya sake dawowa zai yi bitan labarai amma a takaice.
Masu zanga-zangar nuna rashin yarda da juyin mulkin da sojoji suka yi a Myanmar sun kona wani kwatance na kundin tsarin mulkin ƙasar a yau dinnan Alhamis. a daidai lokacin da yan majalisar dokokin kasar da aka rusa ke shelar kafa wata sabuwar gwamnatin farar hula kishiyar ta sojojin.
Masu sauraro, da haka kuma muka kawo ƙarshen wannan shiri. Sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Da fatan za a sake lalubo mu a shirinmu na dare, wato karfe 9:30 agogon Najeriya da Nijar, wanda yayi daidai da karfe 8:30 agogon GMT da Ghana. Yanzu a madadin Ibrahim Garba, wanda ya taya ni gabatar da shirin, da Julie Gresham, wadda ta hada shirin da injiniyanmu na yanzu. Ni Hanifa Kabir Isa, daga nan birnin Washington DC, ke mana fatar alheri.